Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Alhamis 12 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba muka wani labarai.
To, Sarfilu, Isra'ila ta kafa gwamnatin haɗin kai ta gaggawa ta lokacin yaƙi don yaƙar mayaƙan Hamas. Sannan kuma ta girke dakaru 300 daura da Gaza, lamarin da ke nuna alamar shirin mamayar wannan yanki na Filastino. Ana sa ran cewa Sarkin Burtaniya Charles na uku zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Burtaniya a Kenya, yayin wata ziyarar da ake sa ran zai kai Kenya nan da makonni uku. Sannan ƴan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisar bayan da aka tsige Kevin McCarthy a makon da ya gabata.
To, kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta dakatar da ziyarar ibada ta Urshalima har sai an samu zaman lafiya a Kudus.
Ta rikici ne na addini ko gwagwarmaya ce ta neman yanci, sai ce duka biyun ne, domin asalin shi birnin Kudus na mai garin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Annabi Yaqub, Annabi Ishaq.
Haka kuma za a ji cewa wasu Amurkana daga cikin waɗanda aka kashe a harharin Isra'ila har ma cikin waɗanda aka yi garkuwa da su.
Na kai shekara 50 ina yin kamfarci, amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba. Billahi ne sai akwai bana sai da na fita a yankan farce ne ra biyar ban samu. Wani ya kira ne ce zo ka yankan farce, wallahi ba wanda ya kira ne har magarba.
Abin da kenan za a saurara a shirinmu na domin iyali kenan da Alheri Girsu Abdu za ta kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Yahudawa fararen hula 1,200 ne da suka hada da mata da yara har da jarirai suka mutu a harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. Yahudawa da dama ne a wato da Yahuda, sannan ya zuwa yanzu ba a gano inda Yahudawa da dama suke ba. A martanin sa, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya bada umarnin a mamaye zirin Gaza kwata-kwata. Ya ce za su katse wutar lantarki da abinci da ruwa da mai ga Filastinawa sama da miliyan 2 da ke ƙarƙashin ƙungiyar Hamas. Hukumomin Filastino sun bada rahoton mutuwar mutane 900 kana suke ci gaba da mutuwa a zirin Gaza tun ranar Asabar wajen 500 daga cikin su mata ne da yara. An ci tarar dan fafutukar yancin dan Adam Oleg Olov dala 1,500 a jiya Laraba saboda samun shi da laifin sukar yakin da ake yi a Ukraine. Mataki na baya-bayan nan da cigaba da fatattakar yan raji da yan jarida masu zaman kansu da yan adawa babu kakkautawa. Olof, wanda shi ma shugaba ne a kungiyar kare yancin dan Adam ta Memorial, wadda ta taba samun lambar yabo ta zaman lafiya, an yanke mishi hukunci kan laifin ƙaryata sojojin Rasha a fili bayan da ya wallafa wani sako a kafar Facebook inda ya yi tir da mamayar Ukraine da aka yi. Wata dokar da aka kafa jin kaɗan bayan da Kremlin ta tura wasu sojoji zuwa ƙetaren kan iyaka ta ayyana hakan a matsayin babban laifi muddin aka yi ta maimaitawa a tsawon shekara guda. An ci tarar Olof sau biyu saboda laifin shirya zanga-zangar kin jinin yaƙi kafin ya fuskanci tuhumce-tuhumce na manyan laifuka. Isra'ila ta shaida jiya Laraba cewa ta kafa gwamnatin haɗin kai ta gaggawa ta lokacin yaƙi don yaƙar mayaƙan Hamas, sannan a wani ɓangare kuma ta girke dakaru 300 daura da Gaza, lamarin da ke nuna alamar shirin mamayar wannan yanki na Filastino. Firaminista Benjamin Netanyahu ya kafa majalisar ƙasar ta yaƙi wadda ta ƙunshi tsohon ministan tsaron ƙasar Benny Gantz, wani shugaban jam'iyyar adawa ta NUP mai tsaka-tsakin ra'ayi, tare da ministan tsaro na yanzu Yoav Gallant, domin su samu damar mai da hankali kan yadda za su fuskanci Hamas bayan da ta kai wa ƙasar ta Isra'ila wani harin bazata a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wannan tsari na ba sabon ba inda su ma mambobin majalisar ministocin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin rikauke ci gaba da kasancewa kan mukamin su ya dan kawo hadin kai bayan da aka kwashe shekaru ana samun rarrabuwar kawuna akan al'amuran siyasa. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kadan Aisha da sake da labarai. Kafin nan gwamnatin Najeriya ta dakatar da ziyarar ibadar Urushalima biyo bayan kaurewa fada tsakanin Falastina da ƴan kungiyar Hamas da sojojin Isra'ila. Rukunin masu ziyarar ibadar na biyar a bana daga jihar Lagos dake dauke da mutum 350 ya koma Najeriya lafiya bayan ziyarar sassan ibada yayin da ake barin wuta a yankin Gaza. Wakilinmu a birnin Abuja Nasara da Mai Hikaya na dauke da wannan rahoton.
Sun dawo gida da murna ba da masar ko su bi harbin butun jirgi amma ba wanda ya gudu cewa an taba shi ko an taba.
Babban sakataren hukumar ziyarar ibadan Reverend Yakubu Pam ya ce kimanin mutum 50 ne daga Lagos ba su samu tafiya ba gabanin dakatar da ziyarar. Reverend Pam ya kara da cewa ziyarar kan shafi cikin Isra'ila da Jordan ne.
Arewacin Israel baya da damuwa inda an haife Yesu Isa Almasihu da wuraren da ya yi al'adidansa ya yi tafiya. Galilee wanda ya tafiya akan teku duk wuraren nan ba su da damuwa masu yawa sai ko a baya ne ba wuyan abu ya zo ya mamaye duka amma a yanzu da nake magana rigitin yana gefe daya.
Babura ku fa wannan ya nuna koyaushe za a iya zuwa ibadar nan babu wani lokaci musamman da ake warewa wajen tafiyan nan kenan.
Kowane lokaci ana tafiya sai dai mu a commission namu mun sa daidai lokacin Christmas da daidai lokacin Easter shine ake tafiya. Tafiya ne wanda za ta ka tashi da iyalinka aka je ka yi ibada. Mu kuma mun sa shi a daidai lokacin Christmas wato mu tuna da haihuwan Yesu da kuma lokacin Easter a tuna da lokacin da ya mutu.
A nasu sharhin kan fitinar ta Yahuda da Falastinawa sakataren kungiyar Kiristoci rashin arewa ta tsakiya Pastor Simon A.S. Dolly ya ce cika alkawarin manzanci ne a littafi mai tsarki da ke bukatar neman sauki daga Allah.
Prophecy cikin littafin Ezekiel, Zakariya da kuma Jeremiah. So duk abubuwan da zai faru shi ya sa ni Krista muna mai da hankali na sa baki a wannan magana. Wannan magana na Allah ne kuma Allah ne zai kawo ƙarshen wannan rigima. Amma da cancanta a ce mu ce fadan addini ko kuma fada na kabilanci bane. Wannan fada ne na magana yanki da ake kokuwa wannan da ce nashi wanda ya ce nashi. A gaban shi ne Allah ya sa wannan abu ya kai ga ƙarshe.
A gefe guda malaman Islama na kira ga samun adalci a matsayin hanyar kawo ƙarshen fitinar ta shekaru aro-aro. Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto ya ce fitina ba ta kawo ta riba ga jama'ar da ke zaune a yanki daya tun zamanin annabawa.
Ya rikice ne na addini ko gwamnati ce ta neman yanci sai ce duka biyun ne domin asalin shi birnin Kudus ne mai garin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Annabi Yaqub, Annabi Ishaq, nanne Annabi Yusuf da ƴan uwansa suka tashi. Kai nan ne mahaifin kutar Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam inda ya kafa babban mulki wanda ya shafi mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da sauransu. Saboda haka musulmi da kiristoci da yahuda kowa na da abarciya garin nan. Mafita a tunanina game da wannan matsala shine duniya ta mara ma Falastinu baya kamar yadda aka mara ma Istino da Southern Sudan a ba su dama su kafa ƙasarsu a ba su ƴanci.
Kamar yadda Saudiya ke da muhimmanci ga al'ummar Najeriya musamman ma musulmi don aikin hajji, haka nan Isra'ila da yankin Falastinawa yake ga musulmi, Kirista da ma masu wata aƙidar da ta saba da waɗannan don masallacin Baitul Muqaddas da ke da daraja ga musulmi, Kirista da Yahudawa. Nasura da Mai Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasura da Melika, harin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ana sa ran cewa sarkin Burtaniya Charles na uku zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni uku masu zuwa. Charles zai bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Burtaniya a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. Yayin ziyarar ta kwanaki hudu da aka shirya daga ranar 31 ga watan Oktoba zuwa 3 ga watan Nuwamban bana, Charles da Ruto za su ziyarci gandun dajin Nairobi National Park, sannan kuma za su halarci wani biki na ƙasa. Ana sa ran mutanen biyu za su tattauna akan matsalolin sauyin yanayi, mahimmancin raya gandun daji da kuma batun aiki tare kan tsaron ƙasa. Abin da mataimakin sakataren sarkin na musamman Chris Fitzgerald ya faɗa kenan a wani taron manema labarai. Charles ne kuma ansa cewa tarihin hulɗar ƙasashen biyu ya kasance da matsala tun shekaru 10 da suka gabata, bayan da Burtaniya ta biya diya akan irin rashin imani da ya faru a rikicin Mau-Mau a shekarun 1950, rikicin da hukumomin Burtaniya ta kashe dubban 'yan Kenya a ciki. A jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa. Mukamin da a baya Kevin McCarthy, wanda aka tsige a makon da ya gabata, ya rike. Zaɓin da aka yi ya biyo bayan kada ƙuri'ar da 'yan Republican a majalisar suka yi cikin sirri. Daga bisani kuma suka zaɓi Scalise a maimakon shugaban kwamitin shari'a a majalisar Jim Jordan. Ya zama wajibi Scalise ya samu amincewar duk 'yan majalisar, inda 'yan Republican suke da rinjaye da ɗan rata na ƙuri'u 221 da 212. Ma'ana akwai buƙatar su mara wa mutum guda har idan za su samu yawan ƙuri'un da zai ba su rinjayen da za su iya zaɓen kakakin majalisar. Ba a dai tabbatar ko magoya bayan Jordan za su mara wa Scalise baya ba, duk da cewa dukkaninsu biyu sun ayyana cewa za su mara wa wanda jam'iyyar ta zaɓa gabanin kaɗa ƙuri'ar. A ƙarshe, sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun baiwa babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya sa'o'i 72 ya fice daga ƙasar, saboda zargin cewa an maida Nijar saniyar ware a babban taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi, wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta a watan jiya a birnin New York. Jami'an sojin na Nijar sun dakatar da amfani da dokokin ƙasar, sannan suka rushe duk hukumomin gwamnatin ƙasar, bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum tare da ayyana Janar Abdulrahman Chani a matsayin sabon shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yammacin Afirka. A wata sanarwa ɗauke da kwanan wata 10 ga watan Oktoba, ministan ma'aikatar harkokin wajen Nijar ya zargi Majalisar Ɗinkin Duniyar da haɗin bakin Faransa da yin amfani da wasu dabaru wajen hana Nijar halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar mai mahimmanci na watan jiya da sauran tarukan Majalisar Ɗinkin Duniyar da aka yi a Vienna da Riyadh. A sakamakon hakan ne gwamnatin ta baiwa jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar, Louis Aubin, umarnin ficewa daga ƙasar, a cewar sanarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana rashin jin daɗin shi da wannan lamari, a cewar mai magana da yawun shi Steven Dujarric, wanda ya nanata manufar Majalisar Ɗinkin Duniyar na ci gaba da kasancewa a ƙasar domin ceto 'yan ƙasar.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, adadin Amurkawan da aka kashe tun lokacin da Hamas ta kai wa Isra'ila hari ya kai 22, yayin da wasu Amurka 17 kuma ba a san inda suke ba a halin yanzu. Isra'ila ta ce 'yan bindigar Hamas sun kashe fiye da 'yan ƙasarta 1,200 a wurare daban-daban har 20. Ga abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton babban wakilin muryar Amurka a Washington.
Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House John Kirby ya ce adadin Amurkawa da suka mutu a Isra'ila tun bayan har-haren da kungiyar Hamas ta kai na iya ƙaruwa. Da yake magana da manema labarai a jiya Laraba, Kirby ya ce ba a san ko Amurkawa nawa ne daga cikin mutane yake imanin 150 da aka ɗauke daga Isra'ila da kungiyar 'yan bindiga take riƙe da su a zirin Gaza ba. Yana shirin tattaunawa da Isra'ila da sauran ƙawaye da abokanan hulɗa a yankin game da yadda za a kuɓutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. A cewar Kirby,
there are some countries like Qatar that have open lines of communication with Hamas. So of course we're casting the net wide, as you would expect we would. We want to get these all the hostages back with their families.
Akwai wasu ƙasashe kamar Qatar da suka buɗe hanyoyin tuntuɓa da Hamas, don haka ba shakka mun buɗe ƙofofinmu kamar yadda kuke sa ran mu yi. Tabbas muna son dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su ga iyalansu, musamman Amurkawa da aka yi garkuwa da su, babu wata shakka game da hakan. Kakakin na kwamitin NSC ya kuma ce Amurka na tattauna sosai da Isra'ila da Masar kan batun ƙetarawar fararen hula daga Gaza waɗanda suka fuskanci hare-hare da Isra'ila ta kai a matsayin ramuwar gayya ga hare-haren Hamas.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da wannan rahoton. A nasarorin sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka a duk lokacin da ake so. Za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu anan Washington DC a gun mu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Na kai shekara 50 ina yankan farce amma ban taba shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lalle akwai bana sai da na fita a yankan farce ne Rahman biyar ban samu wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira ni har magarba tun safe.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rahoton bankin duniya da kuma na wata taswira da ke bayyana matsayin arzikin ƙasa da ƙasa na nuni da cewa sama da kashi 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya na fama da talauci galibi kuma suna zaune a arewacin ƙasar musamman waɗanda suke zaune a yankunan karkara. Sai dai binciken da shirin domin iyali ya gudanar na nuni da cewa matsin tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya yana tasiri ga masu ƙananan masana'antu da kuma rayuwar yau da kullum ta iyali. Batun da shirin domin iyali haska fitila kenan a tattaunawa da masu ruwa da tsaki da wakilin mu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kuri ya jagoranta.
Domin tattauna wannan batu mun gayyato Dr. Abdulsalam Kani. Masanin tattalin arziki ne da yake sharhi kan lamurin yau da kullum musamman abubuwan da suka shafi iyalai da ma jama'a baki daya. Kazalika muna tare da Malam Abdurrauf Musa Salisu magidanci ne. Shi ma zai ba mu bayani akan yadda watakila rayuwa take gudana a wannan yanayi da ake cikin matsin tattalin arziki. Ana ma samun abin da za a kai a sarrafa din sannan ya ake samu kuma an sarrafa shin me yake faruwa. Kazalika muna tare da Hajiya Hadiza Suleiman to ita uwar gida ce. Idan aka kawo mutane magidanta irin su Malam Abdurrauf suka je suka yi fafutuka su ne za su girka abin a sarrafa shi a tukunya kuma a ce iyalai kowa ya dauka. Malam Abdurrauf dan fara da kai. Wannan hali ake ciki ne ana ta cewa fa wai akwai matsala matsi na tattalin arziki
gaskiya ne akwai shi ma.
Ya ake fama da iyalai.
Akwai matsala sosai makwa da matsalan nan ba wai mutum ɗaya bane da mai kuɗi da malami da sarrafi da talaka duk muna ciki ba wanda ya wuce wannan layi. Yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da kasana a ƙarama musamman kamar yankan farce shi nake yi na yi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta yankan farce ba saboda ita ce in na fito in dai na samu ba faduwa ne bare ba nake. Na kai shekara 50 ina yankan farce amma ban taba shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lalle akwai bana sai da na fita a yankan farce ne Rahman biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira ni har magarba
tun safe.
Amma alhamdulillah na samu abin da zan kai wa gida ta hanyar abokan arziki. Kuma ba tambaya ne yanzu ba ni tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai Mahmud da Allah ba ni naira 50 zan sayi shiri ba saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira 5,000 kai kuma ƙarhinta ba ka da naira 500 in ni tambaye ka naira 50 ka ce ba ka kaga na shiga wani zargi zan ga ka mahana ni kai
To amma a cikin haka Allah sai ya gurfa mun asiri ban taba kwana a gidana ba a girka ba. In je na fito zan samu. Maimakon da Allah alhamdulillahi wallahi mallam Mahmud da ina duk abin da zan saya buhu nake sai. Zan sai buhun shinkafa, zan sai buhun alkamin fulawa, zan sai buhun masara, zan komi yanzu na dawo da gwangwani nake auna. To kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata, to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta ta yawo ce, zaka je wani gidan ka tara ana rigima, zaka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagonsa miliyan ɗaya misali, bai mallaki abin da zai kai na naira 500 gidansa ba, bai yi cinikin da zai ci riba naira 500 gidansa ya kai ya dauke ta a gidansa ba, kullun a riba yake iba ya sayar, riba yake dauka, ko kuma a cikin kayan in na abinci ne iba kai gida da haka shagon ya kare, an zo ana rigima da matas ki ya sake ta.
Hajiya, ku ne kuke sarrafawa idan su Malam Ibrahim sun kai? To in ba su kai dinnan ba ya ake ne?
Ka san ba duka mata aka zama daya ba, akwai mata akwai muna mata, akwai macen da in Allah ya yarda in dai matar rufin asiri ce kuma tana kaunar mijinta tsakaninta da Allah, to ina ganin ko da wankau asirinta zai rufu, domin ni ina ganin haka da dama. Zaka ga wata matar, wata ma ba ta da miji, majority matan yanzu duk ba su da maza, amma zaka ga wata matar ta tsaya tsayin daka, in dai zaka nema to Allah zai baka, kuma in dai zaka tsaye da zuciyarka daya in Allah da baraka wufanta ba.
To amma magana da ake zaki ga kaman Malam Adrop in sun fita yanzu ke gaya mana ma ya ma taba fita bai samu komai ba, wani lokacin an samu wata kil 1000 ce 2000, idan kika je kuma an ce kwanan shinkafa naira, in ya samu 2000 misali an ce kwanan shinkafa naira wajen 2000 ne, idan yazo ya aje miki 1000 wannan kwanan shinkafa waya akan yi da shi ne?
Eh to,
tunda shi akwai ana bukatar abin da za a sarfa.
To in dai mace ba yara gare ta da yawa ba, kuma in dai har yanzu majoratin mata namiji ya kawo musu ma kayan abincin munna suke.
Munna kuma?
Munna suke.
Kayan abinci ba kayan haɗi?
Gaskiya ne. Dalili da isa na gaya maka haka, in dai mace tana yar sana'a koya take, aka kawo mata kayan abinci munna take an kawo mata rufin asiri. Idan ba ta sana'a, akwai matan da zaka ga wannan ɗanyen abincin za su yi a fita su kai su siyar su siyo abin da za su
gishiri da
sauran
da magi
sosai kuwa.
Wato in ya kawo kwano ɗaya
za ta iya fitar da gwangwani hudu
a ciki,
in Allah da kaga za ta sai gawayi, za ta sai mai, gishiri, ta sarrafa. Ana yin wannan da dama
dan dai kowa ya
kowa ya wadata asiri ya rufu.
To akwai gidan kuma da yawanci kwano ɗayan ma watakila ba zai isa ba a rana, ya akan yi da shi misali gashi kuma akin ce za a ɗaya gwangwani hudu aje a siyo
magi da ake maleji, ai yanzu ba duka ake koshi ba sai ɗaiɗai, haka za ka ga an dafa an ba dai kar dai a ce an kwana haka ba abinci.
Dakta, a manhaja ta tattalin arziki da nazarinsa ga inda 'yan Najeriya, wannan shine samfuri na yadda galibin 'yan Najeriya za ka iya cewa abinda kuke cewa average
na gane
zuke ciki
na gane
wai a nazarin ku na tattalin arziki a wannan yanayin kuka tunda akwai abin da kuke cewa theories
muwai
a wannan yanayin muke a Najeriya yanzu, idan muka yi la'akari da abubuwan da Malam Abdullahi da Hajji Hadi suka dan bamu samfur na abin da yake faruwa a galibin gidaje a Najeriya
nan. Kawai abin da zan soma mana da shi, idan ka kalli al'umman Najeriya kamar yadda baba ya soma mana shimfiɗa, zaka ga kowannen mu matuƙar ba wani babban attajiri ne mutum a Najeriya ba, kowa ya gamsu da cewa al'umman Najeriya da na sama da matsakaita da na tsakiya da na can ƙasa a kowane mataki 'yan Najeriya suna cikin ƙuncin rayuwa. Kuma yana da kyau mu sani cewa kada mutane kai tsaye mu rika alhakanta wannan abin da cewa ai iya matsalar janye tallafin man fetur ke ta samu a wannan matsalar, ba wannan bane, domin kan mu manta kafin a janya tallafin man fetur. Dab da wannan gwamnatin da ta tafi sun faɗi cewa Najeriya kaso 67 na al'umman Najeriya matalauta ne, kaga mutane miliyan 133 tun kan a janye tallafin man fetur. Tun kafin a janya tallafin man fetur waɗanda ba su da aikin yi a Najeriya, magana miki akan mutane miliyan 23 da wajen 700,000 mutane kan mu manta.
Amma nan za mu zo nan gaba, za ma kai mana magana akan rashin aikin yin nan a manhaja ta falsafar ilimi. Me ma ake nufi aka ce wani bai da aikin yi? Za mu zo gaba dora.
To yawa, so abinda nake faɗa shine mu sani cewa wannan yanayi da ake ciki abubuwa ne da dama suka yi ta taruwa. Kaga dai abin da ake ce inflation tsadar kayayyaki,
hauhawar farashin kayayyaki,
gwamnatin tazo ya gota kaso 20 cikin kafin tazo.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan abubuwan suke shafar zamantakewar iyali. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kane a Jami'ar Sa'adatu Limi dake birnin Kano, da kuma magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu, sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman, da madukun zaman Mahmud Ibrahim Kwali, da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka, alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To ma Allah, kafin mu kai gashin mu na gaba, ga wannan sakon.
Nakasa
ba kasawa ba.
Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa wata mahada ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan cigaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hanzi.
To sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin shirin na kasa ba kasawa ba. Dole kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
A takaicen, Yahudawa fararen hula 1,200 ne suka hada da mata da yara har da jarirai suka mutu a harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan ya zuwa yanzu ba a gano inda Yahudawa da dama suke ba. A martaninsa, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ba da umarnin a mamaye zirin Gaza kwata-kwata. Ya ce za su katse wutar lantarki da abinci da ruwa da mai ga Falastinawa sama da miliyan 2 da ke karkashin kungiyar Hamas. An ci tarar 'yan ɗan fafutukar 'yancin ɗan Adam Oleg Olof da dala 1,500 a jiya Laraba saboda samun shi da laifin sukar yakin da ake yi a Ukraine. Mataki na baya-bayan nan da ci gaba da fatattakar 'yan raji da 'yan jarida masu zaman kansu a 'yan adawa babu kakkautawa. Isra'ila ta shaida jiya Laraba cewa ta kafa gwamnatin haɗin kai ta gaggawa ta lokacin yaƙi don yaƙar mayakan Hamas, sannan a wani ɓangaren kuma ta girke dakaru 300 daura da Gaza, lamarin da ke nuna alamar shirin mamayar wannan yanki na Filastino. Ana sa ran cewa sarkin Birtaniya Charles na uku zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni 3 masu zuwa. Charles zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Birtaniya, a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. A jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa. Makamin da bayan a baya Kevin McCarthy, wanda aka tsige a makon da ya gabata, ya rike.
To madalla, masu raro baki ɗaya abin da ya sau ake nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawo da wani sabon shirin wanda ya ƙunshi shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarce mu ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amuradin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa da bada umarni, har ma da injiniyan mu na yau Jonah Cummins. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashim Umar da na gabatar kuma nake cewa sai Allah ya haɗa mu in anjima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.